إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda da yake wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Litinin, wacce ta daidai da ranar 19 ga watan Al-Muharram jara 1447, da ya daidai da ranar 14 ga watan 7 2025 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na waiwaye, wanda muke karatu a cikin ƙananan littattafai na aƙida. Littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine Sharhu Aqidatul Wasitiyya na Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Utsaimin alayhi rahmatullah, wanda sharhi ne na littafin Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wannan shine zai zama majalisi na 22 a cikin jerin karatutukan wannan littafi. Muna nan cikin gabar nan mai muhimmanci, Al-Qawa'idul Asasiyya fil Imani bi Asma'illahi wa Sifatihi, wato ka'idodi na asali na tushe a cikin sha'anin imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa. Gabar da muke karatunta shine fadar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yace wala yuharrifuna al-kalim an mawadi'ihi ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. يتي أهل السنة والجماعة باسا كركتد مغانا دغورنتا سكركتد إتا كولك سكركتد نفذن كوما أنر باسا ينتحريفي واندوانا بيانا ياغباتا. أبا نبيكما ولا يلحدون في أسماء الله وآياته باسا إلحادي a cikin sunayen Allah da siffofin Allah. Ahlus sunna ba sa yin ilhadi. Ilhadi kuma shine wato karkacewa daga daidai, mutum ya karkace daga barin abin da yake daidai, ko kuma ka karkace daga tsakiyar abu ka koma gefe. Wannan shine ilhadi. To ahlus sunna ba sa yin ilhadi a cikin sunayen Allah da ayoyinsa, domin ilhadi abu ne da yake faruwa a cikin sunayen Allah, kuma yana faruwa a cikin ayoyin Allah, yana faruwa a cikin sunayen Allah, kamar da Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu. Ilhadi kuma yana faruwa a cikin ayoyin Allah, kamar yadda ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. To abinda ake cewa ilhadi a cikin sunayen Allah, malam ya ce mana ilhadi nau'i uku ne, abin nan a nau'uka ne, ba nau'i uku ba, ya kai kusan nau'i biyar ma. Ilhadi a cikin sunayen Allah kadai, kafin mu kai magana, wato kafin mu kai ga magana akan ilhadi a cikin ayoyin Allah, yanzu muna magana ne akan ilhadi a cikin sunayen Allah. Mun ambaci nau'in ilhadi guda biyu, muna cikin na uku. Nau'in farko na ilhadi shine a suna wa Allah abinda bai suna wa kansa ba, ko manzonsa bai suna masa ba, sai ku kirkira wa Allah suna, ku rada masa suna ba tare da shi ya sa wa kansa wannan sunan ba, ba tare da manzonsa bane ya ambace shi da wannan suna. Wannan ilhadi ne. Nau'i na biyu wanda shi ma mun ambace shi, shine wanda zai zama akasin na farko, shine Allah ya rada wa kansa suna, ko manzonsa ya rada masa, kai kuma kai inkari ka ce baka yadda da wannan sunan ba. Mutum ya yi inkarin sunan da Allah ya sanya wa kansa, ko manzansa ya tabbatar masa. nau'i na uku wanda shine muke cikin magana akan sa a darasin da ya gabata lokaci yayi mana shine mutum yayi inkarin abinda sunayen suka yi nuni zuwa gare shi da sifofi wato kowane suna yana kunshe da sifa ko sifofi karkashin sa to sai mutum yayi inkarin abinda sunan ya kunsa ko sunayen suka kunsa na sifofi ko dai ya tabbatar da sunan yayi inkarin sifar da sunan ya kunsa akwai masu yin irin wannan sannan kuma akwai waɗanda suke cewa a sunayen duka ba ma'anan su ɗaya ne da sunan Allah al-alim da sunansa as-sami da sunansa al-basir duka ma'ana ɗaya suke bada da haka ba wani abu da za a fahimto karkashin su na wata sifa to wannan dukkan su nau'i ne na ilhadi wanda mun ambace shi wannan nau'i na uku shine muke magana akan sa bari mu maimaita shi saboda ya kulla alaka yace an-nau'u salis an yunkir ma dallat alayhi min as-sifat shine mutum yayi inkari game da abinda sunayen Allah suka yi nuni zuwa gare shi da sifofi fa huwa yusbitu al-isma ya tabbatar da suna lakin yunkiru sifa amma sai ya inkarin sifa da sunan ya kunsa allati yatadammanuha hadha al-ism sai ya inkarin sifa allati yatadammanuha hadha al-ism wanda wannan sunan yake kunsa yace mislu an yaqula misalin yace inna allaha sami'un bila sami'in wa 'alimun bila ilmin Allah mai ji ne ba da ilimi ba ba da abin Allah mai sami'un ne bila sam'in ba tare da ji ba alimun ne amma bila ilmin sai dai kawai ka ce alim amma ba tare da tabbatar da wato sifa ta ilimi ba sai dai ka ce alim amma bila ilmi ba tare da ilimi ba khaliqun ne amma bila khalq ba tare da halitta ba qadirun ne bila qudra qadir ne amma bila qudra sai yadda ka ce masa qadir amma kuma ba sai yadda ka tabbatar masa da sifa ta kudura ba yace wa hadha ma'rufun inda al-mu'tazila wannan abu ne sananne a wajen mu'tazila wa huwa ghayru ma'ruf wanda abu ne da hankali baya karba summa haula yaj'aluna al-asma'a a'laman mahdatan mutaghayira sannan kuma wa innan su mu'tazila din suna sanya sunaye su zama kawai a'lam ne alam ne kawai da suke nuni zuwa ga zatin Allah mahda zallar alam ba wata sifa da suke nunawa mutaghayira sai dai an bambanta sunan ne kawai an kira shi ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min amma kowannen su alam ne da yake nuni zuwa ga wani zati mai wannan sunan fa yaquluna sai su ce as-sami'u ghayrul alim as-sami' ba shine al-alim ba alim daban sunan al-alim daban sunan as-sami' daban lakin kulluha laysa laha ma'ana amma kowanne daga cikin su ba ya da ma'ana in kace as-sami to ba kalmar as-sami kawai suna ne da yake nuni zuwa ga samuwar wani mai suna as-sami amma ba ruwanka da ma'ana kamar yanzu kai ne a ce maka Isa da a ce me ye ma'anar Isa ba a sani ba a ce maka Musa sunanka wa Musa to me ye ma'anar Musa kawai baka sani ba kawai dai an ce Musa to ni ne amma dai me ma'anar Musa baka sani ba an fahimta da sunaye ne na bani Isra'il wataƙila su suna iya sanin ma'anansu amma wani kawai muna sawa ne don suna annabawa ne amma da zaka tare mutum ka ce bai Idrisu bai sani ba kawai wani annabi ne cikin bani Isra'il ko kuma wani annabi ne cikin ƴaƴan annabi Adam akwai sabani shin ya zo kafin annabi Nuhu ne ko ya zo bayan annabi Nuhu magana mafi ƙarfi ya zo bayan annabi Nuhu magana mafi ƙarfi wannan in mun tabbatar da cewa manzo ne wanda magana mafi ƙarfi kuma manzo ne shi annabi Idris to in ko manzo ne ya biyo bayan annabi Nuhu masu cewa ya zo kafin annabi Nuhu su ne wanda suka ce annabi ne kawai ba manzo ba ne amma duk sunan da ya zo a Qur'ani na wani annabi to manzo ne in ko manzo ne ya biyo bayan annabi Nuhu to kaga wa'innan sunaye na annabawa ba kowa ya san ma'anansu ba sai dai kawai zallan suna ne da yake nuni zuwa ga wani annabi da aka taɓa yi a wani zamani mai suna kaza to suka ce to sunayen Allah shi ma haka ne kawai ba ruwanka da abin da sunan ya kunsa, zaka da as-sami'u da al-alim da al-qadir, duka sunayen Allah ne, ba sa nuni zuwa ga wata ma'ana. As-sami'u la yadullu ala as-sam, as-sami'u ba ya nuni zuwa ga ji, al-alim la yadullu ala al-ilm, al-alim ba ya nuni zuwa ga ilimi, lakin mujarradu a'lam, sai dai kawai tsagwaron sunaye ne. Wa minhum akharuna, kuma cikin su ɗan abin nan ɗin mu'tazila akwai wasu su kuma da suke cewa ya kuluna hazihi al-asma'u shay'un wahida, to wa'annan sunayen abu ɗaya ne gaba ɗayan su. Fa hiya alimun wa sami'un wa basir, kulluha wahid, suka ce duka ma'anan su ɗaya, da alim da sami' da basir duka abu ɗaya ne, duka ma'anan su ɗaya. La takhtalifu illa bi tarkibil hurufi faqat, ba abin da ya bambanta su sai hada harufa, kai wannan an hada harufa ya zama sami, wannan an hada ya zama al-alim, wannan an hada ya zama ar-rahman. Fa yaj'alu al-asma'a shay'an wahida, sai su mai da sunaye gaba ɗaya su ce abu ɗaya, abu ɗaya ne, wannan kana faɗa amma hankalinka ya ƙi karba, saboda abu ne ghairu maqul, abu ne ghairu maqul, zaka ce wa hadha wa abunna wa kullu hadha ghairu maqul, duk wannan abin da muka faɗa dinnan ba abu bane da hankali yake karbar sa. Walidhalika nahnu naqulu, wannan shine ci gaba da karatun mu, shi yasa mu muke cewa inji malam Usaimin, innahu la yumkinu al-iman bil asma, ba zai taba yiwa ba ayi imani da sunayen Allah, hatta tusbata ma tadammanatu min as-sifat, har sai wato an tabbatar da abinda sunayen suka kunsa na sifofi, sannan a iya yin imani da sunayen. Ba zai taɓa yiwuwa ba a yi imani da sunayen Allah har sai an tabbatar da abinda sunayen na wato suka kunsa na sifofi. Sai ya ce wala allana min huna natakallamu ala dalalatil asla, ya ce to mai yiwuwa mu daga nan za mu yi magana a kan abinda sunaye suke karantarwa, suke nuni zuwa gare shi. Sai ya ce falismu lahu alwa'un salasatun fid dalala, shi suna ana nufin sunan Allah yana da nau'uka guda uku na abinda yake nuni zuwa gare shi, akwai dalalatu mutabaqa wa dalalatu tadammun wa dalalatu iltizam, wa dalalatu iltizam akwai dalala ta mutabaqa dacewa, akwai dalala ta tadammun dalala ta kunsa wato sunan ya kunshi wani abu cikin sa, akwai kuma dalala ta iltizami sunan ya lazimci wani abu tare da shi. To zai dauke su ɗaya bayan ɗaya sai maka bayani akan me ake nufi da su. Sai ya dauki na farko yace fadalatul mutabaqa, dalala ta mutabaqa shine dalalatul lafzi ala jami'i madlulihi, shine nuni da lafazi yake yi akan dukkanin abin nuninsa, wato yi nuni zuwa ga dukkanin abin da yake nuni zuwa gare shi gaba ɗaya, bai rage komai ba, ya zama ya dace da sunan da abin da yake nuni zuwa gare shi sun dace da juna. Wa ala hadha to akan wannan, fa kull ismin dalun ala musamma bihi wa huwa Allah, akan wannan sai ya zama kowane suna, kowane suna to yana nuni akan abin da aka kira da wannan sunan, wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala, yana nuni zuwa ga Allah, kowane suna yana nuni zuwa ga mai sunan wanda shine Allah. Wa huwa Allah wa ala sifati almushtaq minha hadha alism, sannan yana nuni zuwa ga sifar da aka tsago wannan sunan daga gare ta, kaga ya nuna ta ko'ina, ya yi nuni zuwa ga zati, ya kuma yi nuni zuwa ga sifar da aka tsago sunan ar-rahman, an tsago shi daga ar-rahma, daga rahama kenan, sunan yana nuni zuwa ga Allah shine ar-rahman, kuma yana nuni zuwa ga sifar da aka tsago sunan daga gare ta wanda shine rahama, kenan Allah mai rahama ne, misali ne wannan. To sai zama wannan dalala ce ta mutabaqa, ko kace Allahu, ko wani abu yana nuni zuwa ga al-ilah, in an tsago shi ne daga al-ilah, wasu akwai sabani tsakanin sunan Allahu mushtaqun ne ko jamid ne, mun yi magana akan wannan a farkon tafsirin suratul fatiha da muka yi lokacin da muka zo tafsirin suratul fatiha mun kawo maganganun malamai da sabanin malamai akan wannan wanda yake so ya ji ya koma tafsirin muna suratul fatiha zai ji bayanin da muka yi game da maganganun malamai to wannan shine dalala ta mutabaka wa dalalatu tadammun ita kuma dalala ta kunsa shine dalalatul lafzi ala ba'di madluli lafazin na suna yayi nuni zuwa ga wani sashi na abun nunin sa wani sashi ba duka ba wa ala hadha to akan wannan fa dalalatul ismi ala dhati wahdaha to sai zama sunan yana nuni ne zuwa ga zati kadai banda sifa au ala sifati wahdaha ko kuma zama yana nuni zuwa ga sifa ita kadai min dalalatul tadammun daga nuni na kunsa mana ya kunshi bayan wato suna wato an kira shi da an ambaci lafazin sai zama lafazin ya kunshi suna na zati sai zama sunan yana nuni zuwa ga me zuwa ga samuwar wani zati mai wannan suna shi kadai ba tare da ayi la'akari da sifa ba ko kuma ya zama ala sifati wahdaha yana nuni ne zuwa ga ita sifar ita kadai min dalalati tadammun daga dalalati tadammuni kunsa a faɗi wani abu suna sai ya kunshi wani abu tare da shi ya nuni zuwa ga wani abu da ya kunsa wa dalalati iltizam zai zo ya ƙarin bayani akai ita kuma dalalati iltizami dalalatuhu ala shay'in yufham shi da sunan yayi nuni zuwa ga wani abu da ake fa'inta sunan yayi nuni zuwa ga wani abu da ake fa'into shi amma la bil lafzi lism amma ba daga lafazin sunan ba ba daga cikin lafazin sunan aka fa'inci wannan dalalar ba aka fa'inci wannan abun nan ba aka fa'inci wannan abun ba dalalatuhu ala shay'in ya zama sunan yayi nuni zuwa ga wani abu yufhamu da ake fa'inta la min lafzi lism amma ba daga lafazin sunan ba aka fa'into wannan abu lakin bil lazimi sai dai daga abinda sunan yake lazimta yake lazimtawa daga abinda sunan yake lazimtawa satin da ya wuce na bada misali idan aka ce wane makiri ne wane makiri ne to wannan sifa da aka bashi ko wannan suna da aka bashi ya nuna cewa yana gani ko yana gani kuma yana da ba mai shanyayyen hannuwa bane to da indai har zai iya kira wannan zai indai an ce zai makiri ne ko magini ne kaga wancan mutum eh shi ya gina wannan gida to za mu fahimci cewa yana gani babu bukatar sai kalmar ta kunshi gani wane yana gani kawai ce mana shi ya gina wancan gida zai samu fa'inci yana gani dan inda bai da ido inda bai gani zai iya gina shi an gane inda bai gani ba zai iya gina wannan gidan ya aka yi muka gano kenan zai iya cewa kenan yana gani in kace ya aka yi ka san yana gani ai cikin lafazin ba mu ambaci cewa yana gani ba da saboda kunci shi ya gina wancan gidan in mutum baya gani ya za a iya gina shi ko fahimta kenan sunan ne ya lazumta masa waccan sifar ba ta cikin lafazin amma ba shi wannan sunan shi ya lazumta masa waccan sifar to wannan ita ce dalala ta ilzami ita kuma dalala ta kunsa a cikin lafazin ne lafazin zai kunshi wannan sifar tare da shi lafazin zai kunshi wannan sifar a ciki tare da shi zai zo ba da misali kai da za ku gane ina son ku dan fara ganewa ne kafin mu kawo misala kenan dalala ta mutabaka shi ne dacewar suna da mai sunan dari bisa dari a sun yi mutabaka da juna ta bangaren zati da sifa dalala abinnan tadammuni ya zama sunan ya kunshi wani abu ne na mai sunan amma ba duka ba ya kunshi ko bangaren zati ko bangaren sifa amma ba duka ba dalala ta ilzami kuma shi ne ya lazumta wani abu da za a fa'inta na sifa ga mai wannan sunan wanda ba ta cikin lafazin amma lafazin ne ya nuna yana da wannan sifar ku kara gaba za mu kara ganewa insha Allah yace misru kalimatul khaliq yace alal misali mu dauki kalmar al khaliq ismun yadullu ala zati Allah, na farko suna ne da yake nuni zuwa ga zatin Allah. Al-Khaliqu yana nuni zuwa ga samuwar wani zati bai wannan sunan wanda shine Allah. Wa yadullu ala sifatil khalqi, kuma yana nuni zuwa ga sifar halitta a tare da wannan zatin. Kun fahimta? Sunansa ne, sannan kuma yana nuni zuwa ga sifar da wannan suna ya kunsa wanda shine halitta. Allah yana halitta ko baya yi? Yana yi. To kaga shi Khaliq ne, sannan kuma yana yin halitta. An samu dalala ta mutabaka, dacewa ta bangaren zati da sifa. Idan fa bi'tibari dalalatihi ala amrayni, ta hayyar lura da nuni da sunan yayi akan al'amura guda biyu, bangaren zati da bangaren sifa, yusamma dalalatu mutabaqatin, ana ce masa dalala ta mutabaka, ta dacewa ta ko ina, ta kowane bangare. Li'anna al-lafz dalla ala jami'i madlulihi, saboda lafazin yayi nuni zuwa ga dukkanin abun nunan sa. Wala shakka annaka idza qulta al-khaliq, to ko shakka babu kai din nan idan kace mahalicci, fa innaka tafhamu khaliqan wa khalqan, to kai kana fahimtar abubuwa guda biyu ne, mahalicci da halitta. Gane ko? Zaka fahimci mahalicci wanda ya halitta da kuma halittar da ya halitta. An samu dalala ta mutabaka bangaren zati da sifa. Wa bi'tibari dalalatihi ala al-khaliqi wahdahu, amma in muka tsaya muka kalli abun, muka lura da abun, muka lura da sunan ta fuskar nuni da yake yi ala al-khaliqi akan mahalicci wahdahu shi kadai, muka kalli wannan bangaren, ba mu kalli bangaren sifa ba, sai muka kalli bangaren suna yana nuni zuwa ga wani zati wanda shine Allah mai suna al-khaliq, au ala al-khalqi wahdahu, ko kuma muka kyale bangaren zatin sai muka kalli sifar ita kadai. Yusamma dalalatu, abanda yusamma dalalatu tadammun, to ana kiran wannan nuni na kunsa na tadammuni, li'annahu dalla ala ba'di ma'nahu, saboda sunan yayi nuni ne zuwa ga wani sashi na ma'anarsa ba duka ba. Haka idan muka kalle shi ta bangaren sifa kadai, ba mu lura da bangaren zati ba, ya zama dalalatu tadammun. Idan muka lura da shi ta bangaren zati kadai, yana nuni zuwa ga mahalicci, amma ba mu kalli bangaren sifa ba, shi ma wannan dalalaci ta tadammun, saboda ba a samu mutabaka ba, dacewa ta ko'ina. Wa bi'tibari dalalatihi ala al-ilmi wal qudrah, idan kuma muka lura da nuni da sunan al-khaliq yake yi akan ilimi da kudura, ba da ra'ayi khaliq ya zama khaliq sai in yana da ilimi kuma yana da kudura, sai muka kalli wannan, yusamma dalalatu iltizam, to ana kiran wannan dalala ta iltizami. Iz la yumkinu khalqun illa bi ilmin wa qudrah, to ba zai taba yuwa ba a halicci wani abu sai in akwai ilimi akwai kuma kudura. In kaga an halicci an yi halitta, to akwai ilimi akwai kudura. Fa dalalatuhu ala al-qudrati wal ilmi, sai zama nuni da sunan yayi na al-khaliq zuwa ga kudura da ilimi. Kaga ba a cikin lafazin aka samu wannan ba, dalala ce ta iltizami, saboda wato suna ne wanda samuwarsa yana lazimta samuwar waɗannan sifofin tare da shi, sifa ta halitta abana ta ilimi da kuma kudura. Wa hina idhin, to a wannan lokacin ya tabayyana, annal insana idha ankara wahidan min hadhihi dalala, to idan mutum yayi inkarin ɗaya daga cikin waɗannan dalalolin, wato ɗaya daga cikin waɗannan nunan koyarwar karantarwar, fa huwa mulhidun fil asma, to ya zama mulhidi a cikin sunayen Allah. Walau qala ana uminu bi dalalati al-khaliq ala al-dhati, idan yace ni nayi imani da nuni da sunan al-khaliq yake yi akan samuwar wani zati mai wannan sunan, na yarda Allah al-khaliq ne amma bila khalqin, to wannan ya zama ilhadi. An fahimta? Saboda ka dauki wani abu da sunan ya kunsa, ka bar sauran bangaren, dan sunan ya kunshi al-khaliqi al-khaliqu wal khalq, to kai kuma ka ce ka yarda da nuni da sunan yake yi zuwa ga mahalicci, amma baka yarda da nuni da yake yi zuwa ga halitta ba, sifa ta halitta, to yanzu ka zama mulhidi an fahimta saboda ka dauki wani bangare da sunan ya kunsa shine dalalatuhu alal khaliqi alal zati amma baka yadda da wani bangare da kuma da ya kunsa ba wanda shine dalalatuhu alame alal sifa baka yadda da wannan ba to sai mutum ya zama mulhidi idan yace nayi imani da بدلالته الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة ناي إيماني دا نون دا سونا يكي أكن ذاتي أما بين يردد نون دا يكي أكن صفة با تحالتا فهو ملحد في الاسم يذو ملحدي أولنا سونا لو قال حقكم دا ذيتي أنا أؤمن بأن الخالق تدل على ذات الله دا ذيتي ناي إيماني تيوى sunan al-khaliq wannan kalmar tana nuni zuwa ga zati ala zatillah tana nuni zuwa ga zatin Allah akwai zati akwai wato akwai wani zati mai suna al-khaliq shine Allah wa ala sifati al-khalqi haka kuma na yarda da abinda wannan lafazi na al-khaliq ya kunsa na sifar halitta na yarda Allah mai halitta ne لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة سيدي ونن لفظين الخالق بايا نوني زواج علمي دا قدرة سيكا كوري أبن دا يكي لازم تاوى سيكا شبا كيدا دا قدرة بابا كيدا دا علمي با ونكما بايا دا غاية أسامو صفة تحالتا باتار تاب ويشي علمي دا قدرة تارد إتبا amma kuma sai kace baka yadda da kudurar ba baka yadda da ilimin ba kenan ka nuna hazar ne yake yin abu ba tare da ilimi ba tare da kudura bal ma in babu kudura ya za a yi abu in ba kudura ya za a yi abu misali sai in ce da Allah mi komin littafin nan da hannunka da kuma baka da hannaye sai a ce kuma ka miƙo littafi da hannayenka zaka iya mutum zai iya ba zai iya ba bai da kudura na yi wannan bai da kudurar da zai yi wannan a sa ka kai abinda baka da kudura ba zai kai abinda baka da kudura akan sa shi nake so in ce to kira in aka ce Allah mai halitta ne dole akwai kudura akwai kuma ilimi to in ka kore su shi ma nan an samu ilhadi kaga da suna guda kawai ba mu misali suna guda kawai ya dauka ya ba mu misali akai kenan suna yana da dalala ta mutabaka yana da dalala ta tadammun yana da dalala ta ilzami ta iltizami dalalar ta mutabaka ya zama ya ba yayi nuni zuwa ga dukkanin bangarorin guda biyu bangaren zati da bangaren sifa dalala ta tadammun shine alura da bangaren zati banda sifa ko alura bangaren sifa banda zati dalala ta ilzami shine kuma ya zama abin da ya kunsa abin da sunan ya kunsa tare da shi abin nan bil iltizam to idan kai inkarin ɗaya daga cikin wa'annan mutum yayi inkarin yayi ilhadi a cikin sunaye kunna ce muka ce hadha ilhadun aidan to wannan shi ma ilhadi ne falazimun alaina an nusbita kullama dalla alaihi hadha lisa ya zama dole akan mu mutabbatar da dukkan abinda wannan sunan yayi nuni zuwa gare shi fa in kawu shay'in mimma dalla alaihi lisma min as-sifati الحاد في الاسم انكار وني ابو daga abinda sunan yayi abinda yayi nuni zuwa gare shi na sifa mutum yayi inkarin wani abu na sifa da sunan yayi nuni zuwa gare shi to ilhadi ne a cikin sunaye ilhadi ne a cikin suna kamar yadda mu'tazila suka yi suka ce sami'un bila sami سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام سواء دلالة ودولنا سونا يكي ياكسن تيني أكن صفة أقول سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة دولنا سونا يكي نوني دولنا سونا يكي أكن ونن صفر دلالة تيتا مطابقة ودلالة تيتا تضمن ko dalala ce ta iltizami duk wanda kai inkari duk wanda mutum yayi inkari yayi ilhadi to nan ma akwai wanda zai ce bai gane ba har yanzu dai shi dai bai gane ba saboda wata kila shi dankali ne to sai yace walnadrib walan walnadrib masalan hissiyan yace mu ba da misali a aikace mu ba da misali hissiyan a aikace na abinda kake gani da ido dan ka kara ganewa tatabayyana fihi anwa'u hadhihi dalalat wanda a cikin sa nau'ukan wa'annan dalalolin za su bayyana law qulta li baitun idan kace ina da gida fa kalimatu baitin kalmar gida fiha dalalatu salasa tana da wa'annan dalalolin guda uku nuna-nunan guda uku kada cewa ina da gida to fatafhamu min baitin ko fatafhamu ko fatufhamu za'afa in ci wa'annan dalalolin min baitin daga wani gida annaha tadullu ala kulli ko kuma fatufhamu min baitin ana fa'intuwa daga kalmar baitin gida ana fa'intuwa daga kalmar baitin dinnan cewa annaha tadullu ala kulli albayti dalalata mutabaqa kalmar tana nuni zuwa ga dukkanin gidan dalalata mutabaqa in kace ina da gida kalmar ina da gida ta kunshi kana bukatar sai ka ce haddaban ɗakin cikin gidan shi ma nawa ne hadda falon shi ma nawa ne kujerin cikin gidan su ma yana bukatar wannan kana cewa ina da gida to da abin da yake cikin gidan da ban ɗakin da falon da yar cikin da yar wajen ha duk kalmar gida ta hada su dalala ce ta mutabaka kalmar gida hadda runhuwar gidan duk kalmar gida ina da gida ta hada su to da gida shi ne abin da ya kunshi wa'annan abubuwa da suke ciki duka da haka idan ka ce ina da gida baka bukatar ka ce haddaban ɗakin gidan nawa ne haddarin har gidan a'a kana faɗar wannan an san duka naka ne duka sun kunshi gidan wa tadullu ala majlisir rijali wahdahu sannan kalmar gida tana nuni zuwa ga mazaunin maza shi kadai dinsa wa alal hammamati wahdaha tana nuni zuwa ga ban ɗakuna ita kadai ban ɗaki ban ɗakuna da suke cikin gidan wa ala sala tana nuni kuma zuwa ga falo wahdaha babban falo da yake cikin gidan shi kadai dalalatu tadammun dalala ta kunsa ma'ana kalmar gida in aka ce gida gida ba zai zama gida ba sai ya kunshi me ɗakuna da falo da ban ɗaki da kaza da kaza da kaza wannan abubuwan su ne suka haɗu suka bada kalmar me gida su ne suka haɗu suka bada kalmar gida kenan kowanne daga cikin wannan abubuwa wani bangare ne na gida gidan ya kunshe shi kalmar gida ta kunshe shi zaka ban ɗaki kalmar gida ta kunshe shi falo kalmar gida ta kunshe shi rufar gidan kalmar gida ta kunshe shi mun fahimta to wannan dalala ce ta tadammuni abinda gidan ya kunsa a cikin sa لأن هذه الأشياء جزء من البيت. صبر وين أبو هذا مكان السفة؟ هو ننسو ودي بانغريني نجدا. ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة التضمن. تو نوني دلفظ يكي يزوى غواني جزئي نجدا. كو يزواني جزئي نأبو. تو معناه دلالة تتضمني. دلالة تتقنسى. لفظ إذا ينوني زوى غواني بانغريني أبو. ya zama wannan dalala ce ta tadammun dalala ce ta abin da wani wannan abin ya kunsa da haka a kalmar abin nan ban daki idan ka kalli ban daki kace wannan ban daki ne ko kace wannan falo ne shi falo menene gida ne ko ba gida bane baya cikin gida ana cikin gida gida ne yana cikin gida shi ma gida ne ban ɗaki shi ma gida ne yana cikin gida daga idan ka ce gida to su ma suna ciki kalmar gidan duk ta kunshe su kowanne dalala ta tadammuni da abin da gidan ya kunsa wa tadullu ala anna hunaka baniyan banahu dalalat iltizam sannan kalmar gida tana nuni zuwa ga wani magini da ya gina shi to wannan dalala ce ta me ta iltizami a cikin kalmar gida babu magini a cikin sa bai kunshi wannan ba kalmar gida bata kunshi wanda ya gina gidan ba amma kuma tana lazumta shi kalmar tana lazumta shi li'annahu ma min baitin illa wa lahu banu saboda ba wani gida face yana da magini inda kaga gida to wani ne ya gina shi to idan aka ce gida zaka fahimci cewa wani ne ya gina shi to ya aka yi ka fahimci wannan ya aka yi kalmar gida ta yi nuni zuwa ga wannan a dalala ce ta iltizami me yasa saboda duk inda kaga maganan gida to akwai wanda ya gina shi zai lazumta haka dan gida ba ya gina kansa ba a tashi kawai sai a ga gida ya gina kansa to wanda kaga gida wani ne ya gina shi to nuni da kalmar gida take yi zuwa ga wani da ya gina shi wannan dalala ce ta iltizami nuni da kalmar gida take yi na ban daki falo wato shambur salon wane ne rumfar gida kaza wannan dalala ce ta tadammuni dalala ce ta abinda gidan ya kunsa nuni kuma da take yi zuwa ga dukkanin gidan gaba daya shi kuma dalala ce ta me ta mutabaka dalala ce ta mutabaka to haka sunayen Allah subhanahu wataala suke da wa'annan dalalat idan yayi nuni zuwa ga dukkan bangaren zati da bangaren sifa duka ya zama dalalatu tadammu abin nan dalalatu mutabaka in kuma ka dauki bangaren zati kadai ko bangaren sifa kadai yayi wannan dalala ce ta tadammu kalmar al-khaliq misali ta kunshi wannan ta kunshi sifa ta kunshi zati in kuma ka kalli abin ta bangaren ilimi da kudura wannan dalala ce ta iltizami dan ba zai yi ba a samu halitta ba tare da ilimi ko kudura ba to wannan shine abin nan na uku ko nau'in ilhadi na uku dan haka kun manta ba watakila nau'in ilhadi na uku wannan shine mutum yayi inkarin abinda suna ya nuni zuwa gare shi na sifa anyun abinda anyun kira ma dallat alaihi min sifa yadda da sunan yace bai yadda da sifar ba to shi da sai malamin ya shiga yana mana bayani akan ya za a yi haka ta faru shine wani yace ya yadda da sunan amma bai yadda da sifar ba wani ma yace bai yadda da sunan shi ma gaba ɗaya a bambanta sunayen ba a ce akwai wani suna kaza wani suna dukkan sunan ma'anan su daya wani ya ce kaza wani ya ce kaza to sai ya shiga yana mana bayani akan kowane suna ga abubuwa da yake nuni zuwa gare su to wa'annan abubuwa da suna yake nuni zuwa gare su dole ka yadda da su gaba ɗaya in ka ce baka yadda da guda ɗaya ba to kai ilhadi suna yana nuni zuwa ga zati da sifa yana nuni kuma zuwa ga bangaren sifa kadai da bangaren zati kadai yana kuma nuni zuwa ga abinda sunan ya kunsa abinda yake lazumtawa to in ka tashi dole ka yadda da kowane suna da Allah ya kira kansa da shi suna da yake nuni zuwa ga samuwar zatinsa da kuma sifar da sunan ya kunsa dalala ta mutabaka sannan ka yarda yana nuni zuwa ga zati dalala ce ta tadammuni sannan ka yarda yana nuni zuwa ga sifa dalala ce ta tadammuni sannan ka yarda yana nuni zuwa ga mai wannan sunan lalle ya zanto yana da ilimi ya zama rayayye ne ya zama yana da ilimi ya zama yana da kudura dan in babu kudura ba za a iya yin wannan abun ba idan sifa ce ta halitta ko wata sifa ce ta aiki to ba inda za a yi aiki ba ilimi ba kudura to dole ka yarda da wannan abin da sunan yake lazumtawa in ka ce baka yadda da guda ɗaya ba to an samu ilhadi ka shiga daga cikin waɗanda Allah yake musu gargaɗi da cewa wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawwa makanu ya'malu nau'in ilhadi na hudu an-naw'ur rabi' min anwa'il ilhad fil asma' nau'i na hudu daga cikin nau'ukan ilhadi a cikin sunaye shi ne an yusbitu al-asma' lillah wa sifat lakin yaj'aluha dalalatan ala at-tamsil shi da mutum ya tabbatar da sunaye ga Allah subhanahu wata'ala, ya tabbatar da sifofin su ma ba tare da ya kore ba. Lakin yaj'aluha dalatan ala at-tamsil, sai dai sai sanya sunayen suna nuni zuwa ga tamsil, kamantacce ne, ay dalatan ala basirin ka basarina, sunan al-basir yana nuni zuwa ga sunan al-basir yana nuni ala basarin ka basarina, yana nuni zuwa ga wani gani kamar irin ganin mu. Mutum ya faɗi haka ce na yarda Allah mai gani ne, amma sai ya ce ganin Allah irin namu ne, wa ilmin ka ilmina, ko kuma mutum ya tabbatar da sunan da sifar amma kuma ya ce irin namu ne, yar Allah yana da ilimi irin namu, wa maghfiratin ka maghfiratina, ko kuma ya ce Allah yana da gafara kamar irin tamu gafar, wa ma ashbahu zalika, da abin da ya kama da haka. Fa hadha al-ilhad, ko fa hadha ilhadu, to wannan ilhadi ne shi, li'annahu mailun biha amma yajibu fiha, saboda karkatar da sunayen ne daga abin da ya wajaba game da su, izil wajibu isbatuha bila tamsil, domin abin da yake wajibi shi ne tabbatar da sunayen ba tare da kamantawa da wani ba, shi ne wajibi. To in ka kamanta da wani an samu ilhadi. An-naw'ul khamis, nau'i na biyar na ƙarshe na nau'ukan ilhadi, an yanqulaha ila al-ma'budat, yayi daga sunan, yayi daga sifar, amma sai ya ciratar da sunayen zuwa ga me, zuwa ga ababen bauta, ya radawa wani abun bauta irin wannan sunan, aw yashtaqqu asma'an minha lilma'budat, ko ya tsago wasu sunaye daga cikin wa'innan sunaye na Allah ya jingina wa ababen bauta, mislu alal misali allat min al-ilah, ya tsago suna allat daga al-ilah, lata sunan wani gunki ne na larabawa, sun tsago shi ne daga al-ilah, su al-ilah kuma sunan Allah ne, wal uzza sunan wata gunkiya, a guma kan ma hadda mata, sunan wata gunkiya al uzza min al aziz, wai daga sunan al azizu aka tsago mata suna, wa manata da wata gunkiya ita ma manata, min al mannan daga al mannan ita kuma aka tsago mata suna, fa naqulu sai mu ce hadha aidan ilhadun fi asma'illah, wannan shi ma ilhadi ne a cikin sunayen Allah, da annal wajiba alayka, domin abin da ya wajaba akan ka, an taj'ala asma'allah khassatan bihi, ka sanya sunayen Allah keɓantattu ne game da shi, wala tata'adda wala tatajawaz wala tatajawazu wala tatajawaz fatashtaqqu lil ma'budat minha asma', kada ka tsallake, wala tatajawaz kada ka wuce iyaka, kada ka yi ta'addanci ka ketare iyaka, kada ka tsallake, fatashtaqqu lil ma'budat minha asma', ka tsago wa ababen bauta sunaye daga sunayen Allah, wannan ilhadi ne. Hadha anwa'ul ilhadi, hazihi anwa'ul ilhadi fil asma, wannan sune nau'ukan ilhadi a cikin sunayen Allah, sune nau'ukan ilhadi, duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka guda biyar to yayi ilhadi. Fa ahlus sunnati wal jama'a, ahlus sunna la yulhiduna fi asma'illahi abada, ba sa yin ilhadi a cikin sunayen Allah har abada, bal yujrunaha ala ma arada Allahu biha subhanahu wa ta'ala, suna gudanar da sunayen akan abinda Allah ya nufata da su ta'ala, wa yusbituna laha jami'a anwa'id dalalat, kuma suna tabbatarwa sunayen dukkanin nau'ukan nuni da suke yi na mutabaqa da na tadammuni da na iltizami, li'annahum yarawna annaha ma khalafa dhalik li'annahum yarawna anna ma khalafa dhalika fa huwa ilhadu, saboda su suna ganin duk abin da ya saba wa wannan to ilhadi ne. Wa amma al-ilhadu fi ayatillah, amma ilhadi a cikin ayoyin Allah, yanzu ya zo ƙarshen magana a cikin me, ilhadi a cikin sunaye, yace amma ilhadi a cikin ayoyi, fal ayatu jam'u aya, in aka ce ayat jam'i ne na aya wa hiya alamatul mumayyizatu lishay'i an ghairi in aka ce aya ita ce alamar da take bambance wani abu daga waninsa a gane wannan wannan ne wannan wannan ne wallahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ba'athar rusula bil ayati la bil mu'jizat Allah ya aiko manzanni da ayoyi ne ba wai mu'jizoji ba kamar yadda wasu suke fada mai mu'jiza abin da ya gagaru wani ya koya shine kai abin da ba abin da zai gagaru koyo abin da zai gagaru kowa da yake nan ya kwaikwaye shi to ai bokaye ma suna yin irin wannan sai boka sai ya zo ya wani abin da kowa ba wanda zai iya yin kwaikwaye shi a cikin wannan sai a kira shi mu'jiza a gane ko sai a kira shi aya ba za a ce masa aya ba amma za a iya ce masa mu'jiza saboda ya gagari wanda suke nan koyansa kwaikwayansa bai mu'jiza daga al-ijaz a ajazahu kaza kaza ya gagare shi mun fahimta yawwa kenan mu'jiza daga abin da ya gagara ya gagaru wani ya kwaikwaya to shi yasa a kira abubuwa da suke faruwa ga annabawa da ya saba wa al'ada aya shine daidai ba a kira shi mu'jiza shi yasa alqur'ani duka ba ka ganin inda alqur'ani ya kira wata aya da ya ba wani annabi mu'jiza ba a kiransa mu'jiza gane to shi yasa anan malam usaimin yake cewa Allah ya aiko annabawa ne da ayoyi ba mu'jizoji ba walihada kada ta'bir bil ayati ahsana min at-ta'bir bil mu'jiza shi yasa mu rika kiran su da ayoyi shi yafi kyau fiye da mu rika kiran su da me da mu'jizoji yace awwalan na farko li'anna al-ayat saboda kalmar ayat hiya allati yu'abbiru biha يعبر بها في الكتاب والسنة كلمر آيات إتتي كلمر كو شيني لفظن ده أكيين تعبيري ده شي أتكين القرآن ده سنة قرآن ده سنة ما زال الله مؤجزة آية أكي كرت كنا أبن ده قرآن يكرا أبو ده أبن ده سنة تكرا أبو شي في تن تن تأكرا أبن ده شي با أكرا شي ده ولا سنة وان ده با وان ده شي يسا أبايا yace mu rika cewa bila tamsil yafi mu rika cewa bila tashbih dan Allah ta'ala ce laisa kamislihi mu rika cewa bila tamsil yafi mu rika cewa bila tashbih saboda shi da abinda Qur'ani yayi amfani da shi to haka anan ma a kira mu'jiza da sunan aya shine abin da yafi saboda haka Qur'ani yake kiranta haka sunna take kiranta saniyan abu na biyu da yasa kiranta da aya shi yafi أن المعجزات صبر سوء معجزوجي قد تقعوا من صاهر ومشاوز وما أشبه ذلك تعجز غيره أبنى تعجز غيره صبر سوء معجزوجي أبنى دسك فاروا حتى أهن مسهرتا دا ينصبو دا أبنى ديكا ما دهكا سيسي أبنى ديكا غيروا ننصب بوكا زيزو يواني أبنى نا تبقني أكبرو لإلو نابوكا ينا تفيا أكروا a kan ruwa kawai suna da sallansu ta ƴan ruwa duk shekara ake sai su zo bakin kogi kawai sai kaga ya tsallako daga wancan gaba zuwa wannan gabar da kafa haka yana takawa yana tafiya to kaga ni zan iya wannan kaga duk wanda yake nan ba zai iya ba duk wanda aka ce ya taka ya tsallaka ba zai iya takawa ba kana takawa da tsewa za ka yi to kaga wannan abin ana iya ce masa mu'jiza me yasa saboda ya gagari kowa ya aikata shi to kaga idan aka kira abin da yake faruwa da annaba mu'jiza kaga an kamanta shi da abin da hatta bokaye suna yi su ba suna izuwa da wani abu su ba suna da mu'jiza kuma in sun faɗi haka ba su yi laifi ba tunda abin da suka ya gagari mutane salisan na uku anna kalimata aya abin nan ayat kalmar ayoyi adallu alal ma'anal maqsudi min kalimati mu'jizat. Kalmar ayat ta fi nuni zuwa ga ma'anar da ake nufi da kalmar fiye da amfani da kalmar mu'jiza ko mu'jizoji. Fa ayatullahi azza wa jal, ayoyin Allah mabuwayi, hiya al-alamatu dalla ala Allah azza wa jal, ayoyin Allah su ne wasu alamomi da suke nuni zuwa ga samuwar Allah. Mun fahimta? Wasu alamomi. Shi yasa ya kace aya ana nufin mai alama. Aya shi ne alama da take nuni zuwa ga samuwar wani abu ko bambantuwar wani abu da wani abu. Kenan idan aka kira mu'jiza da aya, ana nufin wata aya ce da take nuni zuwa ga samuwar wanda ya samar da ita, shi ne wa? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya idhin takunu khasatan bihi, to a wannan halin sai zama kalmar ta keɓanta ne ga Allah shi kadai, ba wanda yake iya zuwa da aya sai wa? Sai Allah. Ba wanda zai iya zuwa da aya sai Allah. Amma mu'jiza wani zai iya zuwa, wani boka zai iya zuwa da wani abu ga garin mutane koyo ya ce mu'jiza ce. Amma aya ba wanda zai iya zuwa da aya sai Allah. ولولا انها خاصه ما صارت ايه ما صارت ايه له ان بعدن ابن yake banta gare shi shi kade ba to ba za ta zama aya aya ga Allah ba in badan ta ke banta gare shi shi kade ba ashe ba za ta zama alama da take nuni zuwa gare shi ba aya za ta zama wata alama da take nuni zuwa ga Allah saboda ta ke banta ne gare shi shi kade halittar rana aya ce halittar wata aya ce me yasa ta zama aya saboda tana nuni zuwa ga me zuwa ga samuwar Allah shi kadai tana nuni kuma zuwa ga wani aiki ne da Allah kadai zai iya yinsa ba wanda zai iya kera rana ba wanda zai iya kera wata sai Allah subhanahu wa ta'ala kaga alama ce da take nuni zuwa ga shi wa ayatullahi azza wa jalla tanqasimu ila qismaini ayoyin Allah suna kasuwa gida biyu ayatun kauniyya wa ayatun shar'iyya akwai ayoyi da ake kiran su kauniyya akwai kuma wanda ake kiran su shar'iyya fal ayatul kauniyya ayoyi da ake kiran su al kauniyya ma yata'allaqu bil khalqi wat takwin shi da abin da yake da alaka da halitta da kuma kawwanawa shine samarwa kawwani abu misalu zalika misalan al-ayatul kauniyya qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa alamomin da suke nuni zuwa ga samuwarsa da kadaituwarsa al-laylu wan naharu dare da yini wash-shamsu wal qamaru da rana da wata kaga wannan aya ce wannan ayoyi ne dan wani abu ne da Allah kadai yake samar da shi wada a suratul fusilat ayat 37 ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun ce kuma yana daga cikin ayoyinsa an khalaqakum min turabin shi da ya halice ku daga ƙasa aka kwaba tabo aka halice annabi adam thumma idha antum basharun tantashirun sannan sai ga ku kun ga zama ɗan adam kuna warwatsuwa a cikin doran ƙasa a suratul rum aya ta 10 halittar mu daga laka yanzu kai ko ka kwaba laka kai mulmula kai kamar mutum ba zai iya zama mutum ba kaga ashe kai ba aya bace ba amma aya ce abin nan babbar alama ce da take nuni zuwa ga kudurar ubangiji da kadaituwarsa ya kwaba laka ya halicci annabi adam kuma ya zama dan adam aka busa masa rai sanai ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum idda fi dhalika la ayatin lil alimi yana daga cikin ayoyinsa halittar samai da kasai da kuma sassabawar harsunan ku da launukan ku harshen wani ya bambanta da na wani wannan aya ce launun wani ya bambanta da na wani wannan ma aya ce inda fi dhalika lalle a cikin wannan la ayatin lil alimi akwai ayoyi ga ma'abuta ilimi wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar yana daga cikin ayoyinsa baccin ku da kuke yi a cikin dare da kuma yini, ana bacci da daddare wanda shine galibi ana yi da rana, wabtigha'ukum min fadlihi da kuma nema da kuke yi daga falalarsa. Wasu ka ce manamukum bil layli wabtigha'ukum bin nahar, abin da muka zo tafsirin ayoyin a tafsiri da muka yi a masallaci Ibn Baz bai yi bayani akan cewa baya nuni zuwa ga bacci da daddare kadai, neman falalar Allah da rana kadai, ana samun akasin haka. Akwai wanda shi da daddare ne ma yake neman abinci, akwai kuma kaga shi da rana yake bacci kenan, shi da daddare baya bacci kamar masu gadi da sauransu, idan wannan baya nuni zuwa ga wannan. Duk yana daga cikin ayoyi, baccin ku da daddare da rana da kuma neman abincin ku da daddare da rana, inda fi zalika la ayati, lalle a cikin wannan akwai ayoyi liqaumin yasma'un, ga mutane da suke sauraron abin da ake karantar da su. Min ayatihi, yana daga cikin ayoyinsa, yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'a fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun, yana daga cikin ayoyin Allah. Allah yake nuna muku walqiya khawfan, cikin tsoro, kaga walqiya zaka ji tsoro saboda kar arado ta fado maka, wa tama'an kuma a lokaci guda kuma ga kudayi, kana kudayin ruwan sama ya sauka dan kai shuka ka samu amfani, abu ɗaya ne amma ya hada maka abu biyu kishiyoyin juna, kana kudayi kana tsoro, yawa tsoron arado kudayin ruwa, wa yunazzilu minas sama'i ma'a, kuma ya saukar muku da ruwa daga sama, ya saukar da ruwa daga sama, fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha, kuma sai ya raye ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta, bayan bushewarta, idan fi zalika la ayatin, lalle a cikin wannan abin da Allah yake akwai ayoyi li qaumin yaqilu, ga mutane da suke hankaltar al'amura. Wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyinsa, an taquma as-sama'u wal-ardu bi amrihi, shi da sammai da ƙasai suke tsayuwa da umarninsa, sammai da ƙasai suke tsayuwa da umarnin Allah, inna Allaha yumsiku as-samawati wal-ardu an tazula, shi yake rike da su ba sa gushewa. Thumma idha da'akum da'watan min al-ardi, sannan idan ya kira ku da wata kira daga ƙasa, ranar tashi daga cikin kaburbura, idha antum takhruju, sai ga ku kuna fitowa daga cikin kaburbura. Duk wannan a suratul Rum, tun daga aya ta 22 zuwa aya ta 25. Fa hadhihi al-ayatu kauniyya, wa inna ayatan da muka ambata dukkanin su kauniyya ne. Wa in shi'ta in kaga dama, fa qul kauniyyatun qadariyya, kace kauniyya ne qadariyya. Wa kanat ayatun lillah, kuma dukkanin su ayoyi ne na Allah. Annahu la yastati'ul khalqu an yaf'aluha, halitta ba sa iya aiwatar da wannan abubuwa. Fa masalan alal misali, la yastati'u ahadun an yakhluqa misla ash-shamsi wal qamar, ba wanda yake iya halittar misalin rana ko wata. Wala yastati'u an ya'tiya bil layli idha ja'a an-nahar, kun bai isa ya juya lamarin ba, idan yini yazo ya juya shi ya koma dare, ba zai iya wannan ba, ba wanda zai iya wannan, inda yazo yazo. Wala bin nahar idha ja'a al-layl, ko kuma idan yini yazo, idan dare yazo ya mai da shi rana, bai isa ba. Fa hadhihi al-ayatu kauniyya, raka wannan ayoyin kauniyya ne. Wal ilhadu fiha, yadda ilhadi yake faruwa a cikin al-ayatul kauniyya, an yunsibaha ila ghayrillah, ya dauki wa'annan abubuwa da Allah ya aikata ya jingina wa wani Allah, yace ai shehu ne yayi, daren nan shehu ya kawo shi, ruwan saman nan shehu ya saukar da su, misali ko ya jingina wani annabi ko wani mala'ika ko wani tauraro, to wannan shine ilhadi a cikin al-ayat al-kauniyya, ya jinginawa wanda ya jinginawa wanda ba Allah ba, istiqlalan, ta hanyar cin gashin kai, aw musharaka, ko kuma ta hanyar yayi tarayya da Allah, ya kamawa Allah ne, ya taya Allah, aw i'ana, ko ya taimakawa Allah da wani abu a ciki. Idan ya jinginawa wani ɗaya daga cikin wannan abubuwa, yayi ilhadi, ko ya ce a'a shine ma ya samar da abun, Allah ma bai da hannu a ciki, ko ka ce a'a kamawa Allah yayi suka yi tare, ko ce Allah ya taimakawa Allah, ya dan bawa Allah gudunmawa, duk wannan ilhaji ne. Fa yaqulu, sai ya ce hadha min al-wali al-fulani, wannan abin da ya faru ai daga wali wani ne, haka abin yake in kana karanta Rimahu, wani littafi ne na Tijaniya, cewa ba za ka zama cikakken muridi ba na dariƙa sai ka yadda duk abin da ka samu to daga shehu ne ruwan sama shehu ne in mataka ta yihu shehu ne sai ka yadda da wannan sannan suke cewa Allah yana da akwai waliyai da suka yi musu mataki mataki akwai waliyai da ake ce musu autadu suka ce su hudu ne daya a rukunin duniya na nan bangaren kudu maso gabas daya yana can nan ne kudu ko arewa na arewa ce ko kudu ce arewa maso gabas arewa maso yamma kudu maso yamma kudu maso kowa waliyai ne su hudu autadu sunan su suka ce su suke sarrafa duniyar duk abin da yake faruwa a duniya su suke gudanar da shi sannan akwai abdalu su 40 ne abdalu su 40 ne wani baya kai wannan mukamin sai wani ya mutu yau in wani ya mutu to wani zai cikin waliyai da ake da su wanda ba su kai mukamin abdalu ba to sai wani ya mutu cikin abdalun sai mai guru sai wani ya mai gurbansa su ba akwai wani aiki da Allah ya dauka ya ba su wanda su suke sarrafawa suke dawainiya suke kula da bayan sannan akwai agawasu to shi al-gausul a'azam wanda shi aka ce shine wannan mai yin hakan nan aka ce shine al-gausul a'azam aka ce shi a can saman saitin Ka'aba yake Allah ya dauki komai ya damka a hannunsa duk wani abu da zai faru sai ya kwararo ta kansa sannan ya zo wurin shine faida din in ka ji mutu ya ce shi dan faira ne ma'anan faira shine kwararowa duk abin da Allah zai yi to sai ya biyo ta hannunsa sai ya sa hannu sai ya biyo ta kansa sai ya kwararo ya biyo ta manzon Allah sannan ya kwararo ya biyo ta kansa to shine zai warwatsa muku ya ba ku ya rarraba muku kowa ya bashi nashi to in kana karanta irin wannan littafi daga rububiyar gaba ɗaya ake dauka ana bawa waɗannan waliyan waɗansu kuma annabawa suke wa kamar kiristoci annabi isa suke bawa irin waɗannan abubuwa cewa shi yake yin komai duk abin da ya same ka kace jujas kawai shi kace jezi shi ne yake raba komai shi yake bada komai kaga wani annabi suka dauka suka ba wannan wasu kuma sai su ba mala'iku sai su suke yi wasu kuma sai su dauka su ba wa taurari in kaga an yi ruwan sama tauraro kaza ne ya tsaya yayi kaza shi yasa kaza ya faru to duk wannan ilhadi ne mala'iku ba su suke samar da abubuwa da Allah yake sarrafawa ba Allah yana daukar aiki ya rabawa bayinsa kamar yadda ya sa ku sallah bauta kuke yi da sunan sallah su ma ya dauki wasu ayyuka ya sa su da sunan ibada ba sunan su suke samar da abun ba su suke halittar abun ba kamar ruwan sama da Allah ya sa a hannun mala'ika mai sunan shi aiki aka bashi amma ba shi yake samar da ruwan ba Allah ne subhanahu wataala yake samar da ruwa amma an dauki aikin an sa a hannun mala'ika Mika'il shi yake rabawa da umurnin Allah je ka wuri kaza kai ruwa je ka wuri kaza kai ruwa kaza ka amma aikin Allah yake su kawai asbab ne an dauki wasu abubuwa an sa su suna yi an dora musu aiki kamar da wasu suna yin sajada wasu suna karbar rai wasu suna raba ruwa wasu suna kaza haka kuma mutane zaga Allah ya raba mana aiki Allah ya raba aiki ya bamu wani malamin addini ne wani malamin asibiti ne wani malamin tsaro jami'in tsaro ne wani kaza kuma an dora mana ibada ku yi sallah ku yi azumi ku yi kaza to su ma haka aka ba aka raba musu ayyuka amma a ce wani yana da ikon yayi wani abu ba tare da izinin Allah ba tare da Allah ne ya sa shi ba wani wanda yake da izini akan wannan yarda da hakan ilhadi ne a cikin sunayen Allah to lokaci yayi dole za mu tsaya nan idan muka zo za mu tashi akan wal ilhadu fiha kana ilhadi a cikin ayatullahi al-kauniyya ko ilhadi a cikin ayatullahi al-kauniyya ga yadda yake kasancewa bayanin bai kare ba sannan zai zo ya bayani akan kaso na biyu na ayoyin Allah wanda su ne al-ayatu shar'iyya sannan su zo su yi bayani akan ilhadi a cikin al-ayatu shar'iyya sannan mu tashi wala yukayyifuna gaba ta gaba karatun ya kamata a ce ya iso nan wurin kuma sabba mai rike ni har lokacin ya cika ba mato gurin ba fatan abin da muka faɗa ya babu lada ku Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya babu lada ku abin da muka aikata daidai wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wurin da muka yi ta magana akan dalalatul mutabaqa da ilzam da wa ina kallon ku sai ina ga kamar buku gane ba shi ya rike ni na tuno ina magana dalalatul so ne alisafi na duk inda na haddade zan iya kai can a cikin karatu saboda yau da gobe na saba duk inda na iyakance nan zan kawo to zan iya kai wurin in ka ga ban zo wurin ba wani dalili ne to ina ta kallon idan ku sai ga wani ya haka bai gane ba sai na maimaita wanda shi ya rike ba mu samu kai karshen ba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi